This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Jama'a ta da fata kuna nan kallo daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC muke tarbon ku ga shirin mu ne yanzu akan mitoci 22 da 25. Masu jin mu a jihohin Niger kuma suna jin mu kai tsaye ne a gidajen rediyo suna amfani da Fara'a da Noma da Sarauniya da kuma da Lol sannan da Niya a birnin Kwani. A duniyar gizo kuma ana jin mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a barkanku da wannan lokaci. Aliyu Mustafa na Sokoto tare da Ladan Ibrahim a yawa da injiniyoyinmu da masu ba da umarni muke tarbon ku ga shirin wannan lasari wannan Lahadi. Muna fatan komai yana tafiya da ake so. To ga Ladan da kadin labarai.
To Aliyu, har zuwa yau Lahadi, kasashen Austria Germany suna karban baki yan gudun hijira a bakin iyakokin kasashen nasu. Mahukuntan kasar Somalia sun ce kungiyar Al-Shabab ta kwace wasu garuruwa biyu da ke kudancin kasar daga hannun sojojin taron dangi na kungiyar tarayyar Afirka. Yanzu haka ana gudanar da zaɓe a ƙasar Guatemala duk da kiraye-kirayen da ake ta yi na ɗage zaɓen.
To a gaishe ka Ladan. To bayan kun gama jin labarai baki ɗaya, za ku ji gwamnan jihar Bauchi yana fama da ƴan jarida game da kadarorinsa.
Muna so mu san yawan tattalin abin da yake da shi
a matsayin gwamnatance ko ame
a kai na MA kuɗinka da kadarori.
To sannan za mu ji dalilin da ya sa rundunar sojan Najeriya ke shirin ta girke soja a kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Benin.
We are going to have military personnel there. If it becomes necessary to put soldiers there in addition to the presence of the naval personnel.
Bayan haka, yanda sauran mutanen Najeriya ke cirawa Buhari tuta kan nasarorinsa a cikin kwanaki 100 da mulkinsa.
To sai dai kuma yanda jama'a ma ke yabawa shugaba Buhari, da alamun fa ba haka lamarin yake ba a matakin jihohi.
Akwai nasarori dai kuma akwai matsaloli, amma gaskiya matsalolin sun fi nasarorin yawa.
To yau Lahadi ce, saboda haka muna da shirin bishara na Grace na mabiya addinin Kirista, amma yanzu bari in barku da Ladan ya ba ku labaran duniya.
To masu saurare tare da sallama. Har ya zuwa yau Lahadi, kasashen Austria da Germany suna karban baki yan gudun hijira a bakin iyakokin kasashen nasu. Yawancin 'yan gudun hijiran dai sun fi so ne su samu mafaka a ƙasar Germany, wadda ta fi kowace ƙasa ƙarfin arziki a cikin ƙasashen Turai. Yanzu haka dai 'yan gudun hijiran da su 8,000 ne ake sa ran su iso bakin iyakar ta Germany a yau ɗin nan. Mahukuntan ƙasar su kuma suka ce a shirye suke su karɓi aƙalla 'yan gudun hijira har su 800,000 a cikin wannan shekara kurum. Su dai waɗannan 'yan gudun hijiran tun jiya Asabar ne da yawansu suka bar Hungary zuwa kasashen yammacin Turai, wasu su a cikin bus, wasu ko a jirgin kasa, wasu ma da kafa suke, kamar har zuwa yau ɗin nan wasu su sun gitta Hungary. Shi dai wannan batu na 'yan gudun hijira ya haifar da rudani tsakanin kungiyar tarayyar Turai sakamakon kwararan da suka ta yi zuwa bakin iyakokin wasu kasashen kungiyar. Federica Mogherini, wanda shi ne babban jami'in harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai, ya yi gargaɗin kungiyar cewa batun 'yan gudun hijira ba fa batu ne da za a yi shi yanzu a ce an kare ba. Don haka akwai buƙatar ƙungiyar ƙasashen Turai da ta jajirce wajen ganin ta tinƙari wannan batu yadda ya kamata. Mahukuntan ƙasar Somalia sun ce ƙungiyar Al-Shabab ta ƙwace wasu garuruwa biyu da ke kudancin ƙasar daga hannun sojojin taron dangi na ƙungiyar tarayyar Afirka. Wannan lamari ko ya faru a jiya Asabar ne, kwana ɗaya bayan wani mummunan harin da aka yi wa sansanin sojojin ƙungiyar tarayyar Afirka, inda aka kashe sojojin ƙasar Uganda da dama. Mataimakin gwamnan yankin Shabelle Abdul Fattah Haji Abdalle ya shaidawa sashen Somalanci na wannan gidan rediyon cewa samun nasar da ƙungiyar ta Al-Shabab ta yi ya biyo bayan janyewar da sojojin na tarayyar Afirka suka yi ne a wani wuri da ke da ɗimbin muhimmanci da ake kira El Salindi, wanda ke kilomita 60 daga kudancin Mogadishu. Ya ce haka kuma a ranar Juma'a sojojin sun janye daga garin Afkutanware. Haka kuma wani jami'in ƙasan ya ce wani sojan na ƙungiyar tarayyar Afirka ya shaida musu cewa Al-Shabab sun samu damar shiga garin ne 'yan awoyi kaɗan da jami'an tsaro suka bar wannan garin. Ya ce wannan ne ya sa mazaunan garin na Afkutanware suka haranta a nakare domin gudun kar 'yan ƙungiyar ta Al-Shabab su riƙa musu kashin gilla. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Guatemala, duk da kira-kiran da aka yi aka tai na dake wannan zaben bayan shugaban kasar Otto Perez Molina yayin murabus a ranar Alhamis din da ta wuce. Ɗaruwan masu zanga zanga ne suka nuna takeicin su game da wannan batun cin hanci da rashawa da ake wa shugaban, abinda suka ce akwai bukatar ma a dage wannan zaben a halin yanzu. Su dai masu zanga zanga sun yi dafifi ne a haraba babban kotun kasar inda ake sauraron karan tuhumar da ake wa tsohon shugaban kasar Otto Perez Molina a ranakun Alhamis da Juma'a. Shi dai wannan zaben da ake yi na yau an tsara shi ne ta yadda shugaba mai jiran gado zai fara wa'adin mulkinsa a cikin sabon shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. To sai dai fa kafin nan tsohon mataimakin shugaban kasan shi ne mai gurbin shugaban kasa wanda tuni aka rantsar da shi to a ranar Alhamis din da shugaba Molina ya murabus. Perez Molina dai ya shaida wa kotu cewa kasafi ake masa na cewa wai ya karbi cin hanci har na dala 800. Wasu masu ma'auratan jinsi guda a jihar Kentucky da ke nan kudancin Amurka sun karbi takardar shaidan aurensu kwana daya bayan da aka yanke hukuncin dauri ga akawun kotun da ta ki ba su wannan takardar. James Yat da William Smith Jr. sun karbi takardar shaidan aurensu a kotun gundumar Rowan. Sun karbi wannan takardar ne a ranar Juma'a daga hannun mataimakiyar akawun kotun, wanda wannan ya kawo ƙarshen kikakan da aka kwashe wata guda ana yi kan wannan batu. Jim kaɗan da karɓan wannan takardar shine ɗaya daga cikin ma'auratan yake cewa yanzu yake gane cewa ƴanci ƴanci ne wanda baya da nasaba da kowane irin imanin mutum. Kim Davis dai a kawun kotu ne wadda ta bijirewa umarnin babban kotun Amurka na ƙasa na ta sa hannu domin ba da takardar shaidan auren jinsi guda, abin ta ƙiyan hakan ta ce ya sabawa addininta. Wannan ne ya sa alkali ya ba da umarnin a ɗaure ta domin kare umarnin kotu, kuma za a sake ta ne kawai har sai in ta amince da wannan umarnin. Jim kaɗan da take magana a cikin kotun tana nuna damuwa, ta shaida wa alkali cewa dokar Allah ya yi karo da aikinta, kuma abu ne mawuyaci ta rarrabe abin da ke zuciyarta da rayuwarta. Da daren jiya Asabar ne aka samu tabbacin mutuwar mutane 10 kana wasu adadin da ba a sani ba suka ɓata bayan wani jirgin kamun kifi ya kife a cikin tekun da ke kudu maso gabashin Koriya ta Kudu. Masu gadin gabar tekun suka ce jirgin mai nauyin tan 9 mai suna Dolphin an same shi ne da safiyar yau Lahadi a tsibirin Jeju awoyi bayan ya bar tsibirin Chuja, kuma tun daga lokacin nan ne aka daina jin ɗuriyar rediyon aike sakonni na jirgin. Masu gadin suka ce an samu damar ceto mutane 3 daga cikin jirgin kuma an kai su wani asibiti a nan kusa. Daya daga cikin waɗanda suka tsira daga cikin wannan jirgin ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Yonhap cewa jirgin ya yi tutsu sakamakon igiyar ruwa mai ƙarfin gaske. Kana ɗaya daga cikin waɗanda suka tsira daga hatsarin wannan jirgin ya ce suna ganin jirgin ya jirkice sai suka hau samansa suka makale har na wurin tsawoyi sama da awa 10 kafin su samu ceto. A cikin takardar da ke ɗauke da bayanan mutanen da ke cikin jirgin ya nuna mutane 22 ya kamata a ce sun shiga jirgin, amma 4 daga cikinsu ba su bi su ba. Sai dai kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka tsira ba sunansa a cikin layin waɗanda ya kamata su kasance cikin wannan jirgin. Yanzu haka dai jiragen soja da na farar hula suna nan suna ta lalluben wannan domin ganin ko za su gano sauran mutanen da ba a gani ba. Shugaban ƙasar na Koriya ta Kudu Peng Jong-hai ya ba da umarni ga masu aikin ceto da su iya bakin ƙoƙarinsu domin ganin an gano waɗannan mutane da ba a gani ba.
To Ladan Ibrahim a yau ya kawo muku labaran duniya daga Washington. To bari mu shiga rahotanninmu, ko mu fara da wato rahoto kan shirin rundunar sojan Najeriya na girke sojoji kan iyakar Najeriya ɗin da jamhuriyar Benin.
Rundunar sojojin Najeriya ta ce za su samar da sojoji a tsibirin Togiji a ƙaramar hukumar Ifokiya a jihar Ogun da ke da iyaka da jamhuriyar Benin don tabbatar da tsaro. Kwamandan runduna ta biyu ta sojojin Najeriya Major General Henry Edet ne ya faɗi hakan a lokacin da ya kai wa gwamnan jihar Ogun Ibi Kulle Amosun ziyara a Abeokuta fadar gwamnatin jihar Ogun.
Issues that borders on national security is not issues that we waste time about. The authorization of the chief of army staff, we are going to have military personnel there. If it becomes necessary to put soldiers there in addition to the presence of the naval personnel.
General Harry Edet yace lamarin tsaron kasa ba lamari ne da suke wasa da shi ba, don haka ya zama dole a sanya sojoji a can kari ga sauran jami'an tsaro don tabbatar da tsaro kamar yadda Hafsan Hafsoshin Najeriya ya tsara. Biko gwamnatin jihar Ogun Ibikunle Amosun ya yabawa kokarin sojojin Najeriya na sake kwato wasu yankunan Najeriya daga hannun kungiyar Boko Haram. Gwamna Ibikunle Amosun ya tabbatarwa sojojin Najeriya da goyon bayan gwamnatinsa don samun nasarar samar da tsaro a jihar Ogun da Najeriya baki daya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To gaishe ka Hassan. Kwanakin baya wasu ma'aikatan bankuna biyu na Najeriya, wato Alhaji Habibu Isa Dutse da kuma Alhaji Aliyu Yahaya, suka ziyarci ma'anan sashen Hausa, inda kuma Ladan hira da su ya tambaye su kokarin da ake na daidaita darajar naira da dala.
Isa Usman, ina sana'an tuki ne yanzu haka a tasha na Kabiru wadda take da suna tashan Kabiru. Gaskiya sai mu ce an fara samun sauki domin wasu gidajen man da suke kaman yan
eto kusan karewa farashi na naira mu ta can gida Najeriya. Akwai abubuwa da yawa suka gargaje au haka, kuma yanzu kusan gyaran da ake ta kokarin a yi shine idan abubuwan sun kan kama kaman yadda ka san gyara yana da wahala. So idan abubuwan suka kan kama bisa tsari yadda ya kamata, kusan naira mu at least ko bata koma kamar yadda take da can shekaru da yawa baya ba, at least za ta ƙara ƙarfi idan za a danganta ta da dala ta Amurka. So kuma kaga wannan kusan abu ne wanda zai ƙara haɓaka harkar kasuwanci sosai duk both a gida da kuma ƙasar waje.
To muna fatan hakan ta kasance. Aliyu, idan na dawo ta bangaren ka, banki kake ko banki kuke, kuma ba Najeriya ba duniya ma banki na ɗaya daga cikin ƙashin bayan tattalin arzikin kowace ƙasa a duniya. Shin yaya maganan taimaka ma 'yan kasuwa musamman ta ba su rance, yaya wannan yake a halin yanzu a Najeriya?
To gaskiya dai
idan mun kwatanta da abin da ke faruwa a can baya,
to mutane dai yanzu suna mana kyakkyawan fahimta da kuma da kyakkyawan zato cewa da abubuwa za su canja nan gaba. Banki dai bai yiwa ko kasuwanci misali bai yiwa sai da banki. Bankuna kuma suna da ma amfanin su ne su taimaka 'yan kasuwa ko duk dai wanda zai mu'amala ta harkar kuɗi. Bankuna a Najeriya gabaki ɗaya misali harka ko noman ko kasuwanci ko al'adun ƙasa, bankuna suna iya zuwa misali ta hanyar taimako ta tallafawa misali ko ta jarin hannu ga baƙin da za su shigo misali wanda suke da buƙatar ƙarin jari misali ko kuma taimako na rance. Haka bankuna suna ba da basuka iri-iri, akwai na shekaru da ɗan dama, akwai shekaru matsakaita, haka duk dai da zai amfani jama'a ana wannan kuwa.
Amma abin da mutane ke cewa ko kuma yawan suke ɗari-ɗari kila ko rashin sani ne ruwa.
To ai abin da banki suka dogara kuma akai kenan, akai suke rayuwa.
Na kama Habibu na so ya ƙara mun haske akan wannan.
Okay, dama ka san kaman kusan bankunan na kasuwanci so dole riba ta kawo su. So kuma so kaga yanayin kusan kaman kusan taimako da ake so a yi wa mutane daga bangaren gwamnati daga bangaren ta shine ta bangaren bankin ƙasa Central Bank. So su kuma sai suka shigo da wani abu da suke cewa intervention fund, kaman kusan tallafi ne suka kawo wa bankuna wanda za su ce okay, to shikenan idan za ku ba wa wannan bangaren bashi saboda nan kusan gwamnati take son ta maida hankali a kai, to ku ba da bashi a kan kudin ruwa ɗin matsakaici wanda ake cewa single digit. So wanda za ka ƙasa da kashi goma. Ƙasa da kashi goma. So duk kusan saman wannan kusan daidaitawa ne tsakanin shi wannan banki na 'yan kasuwa da kuma shi bankin ƙasa. Kamar yadda abokina ya faɗa, ɓangaren noma akwai iyakan irin rate da ake amfani da ɓangaren adadi, exactly ɓangaren kusan kasuwanci ne haka kaso duka.
To hira ladan rahayo kenan da su ma'aikatan bankuna to Habibu Isa Dutse da kuma Aliyu Yahaya to kafin a ji bambancin yadda ɗan Najeriya ke kallon kwanaki 100 na Buhari da kuma na gononi bulun fara gama da jihar Bauchi inda muke jin cewa ƙarshen ta dai an gano jirgin saman nan da ya bace
yanzu dai jama'a jihar Bauchi hankalin su zai kwanta game da batun jirgin saman da ake tababar bacewarsa domin kuwa gwamnatin jihar Muhammad Abdullahi Abubakar ya ce ya gano inda jirgin saman yake gwamnatin Bauchin dai ya bayyana hakan ne a zantawa da manema labarai kan batun cika kwanaki 100 da gwamnatin ta yi
to abinda nake ga al'ummar jihar Bauchi shine jirgin jihar Bauchi yana kasar Morocco amma da ni da mukaddashi na duka mun yi meeting da shi managing director na kamfanin Overland wanda shine jirgin da yake hannun su nan ba da daddawa ba idan Allah ya yarda za a kawo jirgin nan za a saukar da jirgin nan a Abubakar Tafa Balewa International Airport za mu kai ɗan jarida su tsau hoton sa don kowa ya gani insha Allah an dai san inda muka karbi ragaman mulkin nan mun dau lokaci mai tsawo saboda mu yi nazari cikakke bisa abubuwan da muka zo muka tadda a gwamnatance dalilin da yasa kenan aka kawo har yau ba a cika jin motsin mu ba ba dan komai ba kuma saboda mun shigo a lokacin da akwai matsanancin rashin kuɗi ya zuwa yanzu dukkan kuɗin da muka samu mun yi amfani da shi ne wajen biyan albashi
ka kafa kwamiti domin tantance ma'aikata a jihar Bauchi zuwa wannan lokaci muna so mu sani me wannan kwamiti ta bankado ta fannin ko yawan ma'aikatan bogi da ma kuɗi wanda yake rarayen an samu
eh to hakikanin gaskiya shi mutumin da muka nada dan yayi wannan aiki yayi aikin sa daidai gurgurdan iyawa ya samu rarar kuɗi in za a bi hanyar da ya zayyana mana na wajen miliyan 250 to amma a hakikanin gaskiya a dazun nan da yamma aka kawo mini rahoton ban karanta cikin rahoton ba in san menene ya kunsa
ko za ga mana nawa ne kamallaka a halin yanzu a matsayin muna so ya ga mana arzikin sa da yake a matsayin gwamnati eh naka wanda yake abinda kake da shi yanzu a matsayin ka na gwamnati wanda yake muna so mu san yawan tattalin abinda yake da shi
a matsayin gwamnatance ku ami
a kai na MA kudin ka da kaddarori wanda yake
na kaiwa ita code of conduct bureau su suke da ikon su saka maka wannan in ka tashi ka je a karkashin Freedom of Information Act kana da dama ka je ka tambaye su ka ce a baka abin da na rubuta na kai you know
gwamnatin jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar kenan da batutuwa dangane da kwanaki 100 da yi a karagar mulki Abdulwahab Muhammad Muya Amurka daga Bauchi a Najeriya
to a gaida Abdulwahab jama'a kuna jin shirye-shiryen mu na sashen Hausa murya Amurka ne daga Washington DC tunda mun dauko magana kwanakin nan 100 bari mu ji abin da mutanen Taraba da Adamawa suke faɗa
Isa Usman ina sana'an tuki ne yanzu haka a tasha na Kabiru wadda take da suna tashan Kabiru gaskiya sai mu ce an fara samun sauki domin wasu gidajen man da suke kaman yan kasuwa wadda ba kamfani ba suke saida mai da suna kin sayarwa farashin gwamnati yanzu sun fara sayarwa kaga idan muka yi la'akari da wannan abu guda biyu a yanayin shugabanci irin na Buhari a gaskiya zamu ce an samu ci gaba
dana Yunus Ibrahim ina saida turare da makilin amma mun samu nasara fiye da yadda ake tsammani domin wuta yanzu kin karawa he dai kai kawai baka sa caji ba don mu masu aiki da wuta muna jin dadin sa sosai kuma Allah ya kara annabi daraja shi kuma Allah ya bar shi akan mulki
mai suna John K Musa ina sana'a Roblox gaskiya akwai canji ta waje ina yanda nake gani abubuwan da ke tafiya saboda haka gaskiya muna godewa Allah da ya zama shugaba na gari
sunana James Aram ina sana'a bread ne a Roblox jihar Taraba gaskiya muna gani canji dalili saboda kuwa muna gani wannan kungiyar Boko Haram muna gani akwai canji saboda ya sa sojoji ana nan ana kuma ana cigaba da aiki fata mu kuma Allah ya taya shi riko
wasu mazauna jin Adama da Taraba kenan ke ma bayyana rayuwarsu game da cika kwanaki 100 da sabuwar gwamnatin Buhari ke yi. To sai dai kuma yanda jama'a ma ke yaba wa shugaba Buhari da alamun fa ba haka lamarin yake ba a matakin jihohi, inda wasu ke ganin fa akwai tafiyar hawainiya.
To suna na Sunday Joshua Ugira, ni mutumin Mubi North ne. Akwai nasarori dai kuma akwai matsaloli, amma gaskiya matsalolin sun fi nasarorin yawa.
Da farko suna na Abdullahi Njidi Damare. As governor, akwai bukata kai ma ka tashi ka duba menene manyan bukatun jihohinku. In baka yi hankali ba a matsayinka na gwamna, akwai a tashi wata ran sai ya zama maka matsala.
To kome masu rike da madafan mulkin ke cewa game da waɗannan kwanaki 100 da suka yi? Sanata Muhammadu Bindo Jibrilla da ke zama gwamnan jihar Adama ya ce shi kan tabarkalla.
Abinda muka fara daga shiganmu, mun fara hanyoyi, yanzu mun ba da hanyoyin aiki tsakanin Jimeta da Yola da kuma rural areas, wato bayan gari, wajen hanya kusan 30. Sannan mun gama shirye-shirye za mu fara aikin asibitoci.
Gwamnan jihar Adama kenan Bindo Jibrilla ke ma bayyana nasarorin da ya ce gwamnatinsa ta samu a cikin kwanaki 100. Ibrahim Abdullah Aziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To gaishe ka Ibrahim, tun zubarin gaito mana Grace da shirinmu na bishara.
Idan za su rushe church, sannan su je kuma su rushe masallatai. Idan za su kashe Krista, sannan kuma su kashe musulmai. To sai mu ce menene da meye wannan?
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da Lahadi. Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Yau shirin ya karbi bakuncin shugaban kungiyar haɗin kan Krista Reshen jihar Niger, Reverend Dr. Musa Dada. A cikin hirarsa da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari, ya jaddada buƙatar haɗin kai da zaman lafiya domin ci gaban ƙasa. Ya kuma fara da bayyana tarihin rayuwarsa.
Ni baƙi ne a bisa ga yare, sannan ni zan ce ni ne retire pastor ne, da na aiki da Baptist amma a May na retire. Amma a yanzu ni shugaba ne na kungiyar Krista na Niger State, sannan kuma mai taimakon shugaba na Krista na Arewa.
To Rabram, me zaka ce game da halin da Najeriya ke ciki yanzu, musamman ƴan kwanakin nan an zafafa kai hare-hare a wasu sassa na Najeriya?
To wannan da farko zai mu ce abu ne wanda ba kyau, kuma dukan mu yi tiri da wannan, kuma muna addu'a yadda Allah zai kawo mana saukin shi. Ni na duba wannan sai na fara tunanin cewa wato an yi wannan ne domin a tsoratar da mulki wanda ya zo. Domin mutane sun sa bege, sun sa tunani cewa wannan mulkin, you know, za a ji daɗi, domin za a kawo, za a daga tattalin arziki, za a samu salama a cikin ƙasa. Domin ana ganin shi shugaba na yanzu, mutane sun sa bege cewa mutum ne wanda baya yin wasa da sha'anin wato zaman lafiya. To ina tunani kamar waɗannan din wato suna so ne su karyata wannan wato yabon da ake masa. Saboda haka suna gani idan suka tadda wannan, you know, hargitsi din, watakila wannan zai raunana shi, you know, wannan zai raunana mulkinsa, wannan zai kawo zargi ga mulkinsa, wannan wato girmamawa da daukaka da kuma bege da mutane suka sa a cikin wannan mulkin, wato za a rugurguda da shi. Abinda na yi tsammani kenan.
Matakin da shugaba Buhari nan ya dauka har ta kai ya canza shugabannin sojoji, kana ga an kamo hanya?
Ni zan iya ce an kamo hanya, domin, you know, idan ka sai akwai kowa da nashi basira, you know, waɗannan din sun kasance a har zuwa wasu lokatai. Yayu sun yi nasu gurgudun iyawa, amma amsan da ake bukata a gani, you know, ba a samu ba. So ina tunanin cewa wannan shi ne wanda ya zama dalili wanda yana so ya kawo sababbin hanaye, sababbin tunani wanda za su yi. So ban yi tunani kamar an raina waɗancan ba ne, sun yi gwargwadon iyawarsu, amma a kawo sabon, you know, ina ji wannan daidai ne, ban zargi shi a kan wannan ba.
Manta ba, mun taɓa yin wata hira da kai da daɗewa a garin Madalla, ka ce wannan al'amari ba addini ba ne, kana nan kan bakanka a kan wannan magana?
Har yanzu ina a kai. Dalili kuwa idan kun duba abubuwan da ke faruwa yanzu, manya-manya addinai a nan Najeriya shine musulunci da kuma kristanci. yayu akwai wadansu amma za mu ce da su kanana. Now cikin wannan ayyukan su idan mun lura da kyau ai ba su bar kowa ba. Lokacin da suka fara kaman hankalin su duka yana nan akan a kristanci ne. Shi yasa a wancan lokacin na Allah ya bani wannan basira in fada cewa ne yadda na ga wani abin ba magana wanda na kristanci kadau bane. Kuma haka Allah ya sa ma abin na fada ya tabbata. Idan za su rushe church sannan su je kuma su rushe masalatai to sai a ce menene yanzu. Idan za su kashe krista sannan kuma su kashe musulmai to sai mu ce menene da menene wannan. To akan wannan sai wannan ya gina abin da na faɗa cewa wannan abin fa mu dube shi da basira ba magana addini bane. Ina ji abin da na faɗa kenan kuma na tsaya akan wannan bakara kamar da ka tambaye ni.
Akwai masu ganin batun bindiga da sojoji bai isa ba, ya kamata shugaban kasa ma ya kira addu'o'i na musamman domin samun saukin wannan matsala. Me zaka ce game da masu wannan ra'ayi?
Eh wannan ra'ayi ma yana da kyau. Domin bindiga yes kowane yaki dai da ana yi a ƙarshen sa ina dialogue ne zai zama amsa. Dadi a ƙarshen kowane yaki sai an yi wannan din, an yi zaman table, an tattauna, an yi addu'a, an nemi salama. Bindiga yana kawo salama amma kuma ba cikakken salama ba. Kiran da mutane suna yi dinan suna nema ne wato mu gaice Allah a cikin wannan al'amari. Da wanda duk an ce a yi abu, a nemi shawara, a nemi gudumawa, a nemi taimako daga wurin Allah, ai yayi daidai. Saboda haka ina goyon baya masu cewa a yi addu'a. Ana yin bindiga, masu bindiga suna naso. Amma masu addu'a kuma suna nasu. Idan aka hada biyu din nan ina da bege cewa Ubangiji Allah zai taimake mu.
Daga ƙarshe rabaran menene fatan ka ga wannan al'amari?
Fata na shine a samu salama. Fata na shine wata rana wannan ya zama labari ne, wato tarihi.
Haka yake, Allah tabbatar da wannan kyakkyawar fata Reverend Dada ya kuma ƙara mana zaman lafiya da haɗin kai domin ganin ci gaban Najeriya tsintsiya madaurin ki daya. Nan kuma za mu sallama da Reverend Dr. Musa Dada, shugaban kungiyar haɗin kan Krista Reshen jihar Niger. Sai kuma mako na gaba ku ji hanyar da sakataren kungiyar yake gani za ta sa a samu maslaha a Najeriya. Yanzu a madadin Reverend Dr. Dada da kuma wakilin Mustapha Nasiru Batsari da ya mana hira da shi, sai kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah Uba. Da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To madalla, to lada na fata ka shirya domin labarai a takaice.
To har yanzu yau Lahadi, kasashen Austria da Germany suna karɓan baki yan gudun hijira a bakin iyakokin kasashen nasu. Yawancin ‘yan gudun hijiran da sun fi so ne su samu mafaka a ƙasar Germany, wadda ta fi kowace ƙasa ƙarfin arziki a cikin ƙasashen Turai. Yanzu haka dai ‘yan gudun hijira su 8,000 ne ake sa ran su iso bakin ƙasar Germany a yau ɗin nan. Mahukuntan ƙasar Somalia sun ce ƙungiyar Al-Shabab ta ƙwace wasu garuruwa biyu da ke kudancin ƙasar daga hannun sojojin taron dangi na ƙungiyar tarayya Afirka. Wannan lamari ko ya faru ne a jiya Asabar, kwana ɗaya bayan wani mummunan harin da aka kai wa sansanin sojojin ƙungiyar tarayya Afirka, inda aka kashe sojojin ƙasar Uganda da dama.
Ladabarin ja muka barki, iyakacin abin da za mu iya kama ku kenan a wannan lokaci a wannan shiri wanda yau shi ne na ƙarshe tunda Lahadi ce ba ma da shirin da rasu, saboda haka sai gobe da sakan Allah kan muna fata bullo muku da shirye-shirye mu guda biyu da za su fara daga karfe 8 na safe. A madadin dukkan ma'anan sashen wasu murar Amurka musamman shi Ladan da samun mai ba da umarninmu Caleb da kuma Yemi tsohon mai ba da umarni da injiniyanmu malamin nan Bature nan jajiyar da ke son mu kira shi zanga-zanga Ali Mustapha Sabbata ne a Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.